له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammacina shida ga watan al-Muharram hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1446 daga Makka zuwa Madina wadda ce daidai da 12 ga watan 7 miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda da take cikin wannan guwa ta Hausawa Zurat a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Ahkamu Birrul Walidain littafi ne wallafar babban malami Muhammad ibn Salih al-Munajjid rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 32 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun tattauna ga mas'ala ta uku wato idan aka samu cin karo tsakanin wato yayyar iyaye ma'ana aka samu cin karo tsakanin bin mahaifiya da kuma bin mahaifi birrul walidain ma'a ghairihi min at-ta'ar kai in aka samu cin karo tsakanin bin iyaye da kuma wani aiki cikin ayyukan da'a ga Allah subhanahu wata'ala ma'ana iyaye sun yi umarni a yi wani abu shi kuma mutum yana yin wani aiki cikin ayyukan da'a wato na wato da'a ga Allah madaukakin sarki to in an samu irin wannan ta'aruf ma'ana cin karo yaya ya kamata da ya kasance ga irin waɗannan halayen aka ce da zai yi kokari iya bakin kokari ya ga ya hada tsakanin guda biyun bai gaza ba game da kyautatawa iyaye da yi musu biyayya bai gaza ba wajen sauke wani wajibi ko kuma wajen yin wani aiki cikin ayyukan da wannan shine iya bakin kokarin da ya kamata yayi ya gabatar da farillar Allah madaukakin sarki ainiya akan bin farillar bin iyaye ma'ana aka samu cin karo ga wata farilla ta Allah madaukakin sarki ga kuma farillar bin iyaye to sai ya gabatar da farillar bin Allah madaukakin sarki in dai wannan farillar ainiya ce ba farilla ce kifaiya ba amma idan farilla ce kifaiya wato farilla ce da wani zai iya yi a madadin sa wani zai iya daukewa to a irin wannan lokacin sai ya fifita ainihin wato farillar bin iyaye akan farilla wadda take kifaiya shi yasa muka bada misali kamar jihadi a inda jihadi ya zama fardu ain to mutum zai gabatar da shi ne akan bin iyaye amma a inda ya zama to fardu kifaya akan sa to zai gabatar da bin iyaye akan wannan jihadi din haka wato mutum zai gabatar da bin iyaye akan aiki cikin ayyukan da suke sunnoni ko kuma mustahabbai domin bin iyaye wajibi ne to idan bin iyaye ya ci karo da wata sunna cikin sunnoni wanda ba farilla ba ko ya ci karo da wani mustahabbi to mutum zai gabatar da farillar bin iyaye wato farillar bin iyaye akan mustahabbi ko wata sunna cikin sunnoni kamar inda aka ce zai gabatar da bin iyaye akan aikin hajji na tadawwu'i zai fifita bin iyaye akan yin azumi wanda yake na tadawwu'i kamar yadda Abu Huraira radiyallahu an ya gabatar da bin mahaifiyarsa akan zuwa aikin hajji na tadawwu'i wannan yana daga cikin abinda muka tattauna a darasin da ya gabata sannan mun tattauna game da idan ya zamto wato idan mahaifiya ta kira mutum kuma yana sallah mun bada misali da kissar Juraij idan sallar dan ta farilla ce ba zai yanke ba zai ci gaba da salla idan kuma salla ce ta nafila to shi kuma zai kalli yanayi da halayyar iyayensa idan iyaye ne masu fahimta ba su da saurin harzuka da fushi in sun fahimci salla yake ba za su damu ba to anan sai maza-maza ya gaggauta sallar in yayi niyyar tsawaita ta ma to sai ya dan takaita ta in ya takaita ta sannan ya je ya amsa kiran nasu idan kuma ya fahimci iyaye ne waɗanda suke masu zafin rai da saurin fushi to a irin wannan lokaci kuma sai ya fifita ainihin wato zuwa ga amsa kiran iyayen nasa akan ainihin wato wannan sallah da yake yi ta nafila wanda wannan shine abin da ya faru ga Juraij inda ya fifita sallah ta nafila akan kiran da mahaifiyarsa ta yi masa kuma abin da ya faru a gare shi mun tattauna game da wata gaba kuma ta hukuncin jinkirin zuwa masallaci sallar jam'i ko ma rasa sallar jam'i saboda jinyar mahaifiya mutum yana da mahaifiya da shi yake kula da ita shine yake jinyata sannan kuma wannan wani lokaci yakan sa ya rasa sallar jam'i ga baki dayanta ko kuma ya rasa wani bangare nata mun karanta fatawar Sheikh Abdulrahman Al-Barrak yake cewa lalle mahaifiya idan ta zamto ta manyanta tana da shekaru kuma Allah ya jarabce ta da wata larura irin cutar gabbai wanda ba ta iya sarrafa wasu gabobin nata kamar stroke da sauransu ko kuma rashin lafiya irin ta cutar siga da makamantan irin wannan kuma rashin lafiyar ta yi tsanani a wasu lokuta kuma ya zama ya ci karo da lokutan sallah wanda wannan ya tilasta wa da wajen ci gaba da zama da wannan mahaifiyar har ya rasa kabbara harama wani lokaci ma ya rasa sallar jam'in gaba ɗaya tare da jama'a duk da yana da matsanancin kwadayi akan ya je masallaci da wuri ya kuma samu sallar jam'i gabaki ɗayanta to Sheikh Abdulrahman Barrak kamar yadda muka karanta yace arju annahu la shay'a alayka fi zalika sai ya ce wa mai tambayar ina fata da kyautata zato cewa babu laifi babu komai a gare ka in har kamar yadda ka faɗa din haka abin yake matukar zamanka domin larurar mahaifiyarka da jinyarta da tsayuwa da bukatunta to wannan kaga shi yasa ka karasa sallar jam'i ko kuma karasa wani bangare na sallar wannan uzuri ne insha Allahu ta'ala sai dai duk da haka kai iya bakin kokarinka wajen tsayawa da wannan janibin na kula da mahaifiyarka kada ya dinga cin karo da lokutan sallah idan tana bukatar wani kulawa to kan lokacin sallah kai maza-maza in abinci kai kake bata ka bata in dan shirya ta kake ka gyara ta ka dauke ta daga inda take saboda bacin wurin ka gyaggyara to sai ka saita shi ya zamanto baya cin karo da lokacin sallah ya zamanto ka gama shirya ta in abinci ne ka bata abincin ka kwantar da ita to kai kuma sai ya zama to daidai lokacin sallah kai kuma zaka iya zuwa kai sallar jam'i wannan in hakan zai ya fi kyau haka hatta ta jima'a bainal khairai kamar yadda muka karanta ko to mun karanta kuma wata tambayar cewa shin mutum ne yake so ya yi itikafi a masallacin harami to ya tsaya ya shiga cikin itikafi ya shiga masallacin harami ya yi itikafi shi yafi ko kuma iyayensu su kuma suna bukatar kullun ya je ya taho da su masallacin harami domin yin sallolin farilla to ya dinga zuwa dauko iyayensu yana kawo su harami wannan shi zai fifita ko kuma itikafin sa zai fifita akan wannan to shi ma Sheikh Uthaymeen ya bada amsa akan haka cewa al afdalu lahu an yaquma bi shu'uni walidai abinda yafi kyau shine ya tsaya fa wajen kulawa da iyayensa domin bin iyaye ka sani ya fi jihadi fi sabilillah falala kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadithin Abdullah dan Abbas za mu tashi daidai wata gaba qala al muallif rahimahullahu ta'ala yace idza ta'arada birrul ummi ma'a birrul abi faman yuqaddimu idan bin mahaifiya ya ci karo da bin mahaifi wanne za a gabatar mahaifiya ta yi aike mahaifi shi ma ya aike ka to aiken wa za ka fara zuwa wa za ka fara gabatarwa mahaifinka ya kira ka mahaifiyarka ta kira ka kiran wa za ka fara amsawa na mahaifinka ko na mahaifiyarka ana samun irin wannan ta'aruf din wani lokaci to in kai ka samu kanka cikin wannan ta'aruf ma'ana cin karo umarnin mahaifiya ga umarnin mahaifi kuma a lokaci guda wanne zaka fara kaddamarwa idza ta'arada birrul ummi ma'a birrul ab idan bin mahaifiya ya ci karo da bin mahaifi bi an kana fi da'ati ahadihima ma'asiyatun lil akhar ta yanda in kai wa wannan biyayya to kuma ka saba wa dayan duk sanda ka bi mahaifin to mahaifiyar za ta dauka ka saba mata in kuma ka fara amsa kiranta ko ka fara yin abinda ta umarce ka mahaifinka zai ga ka saba masa to anan fa in kana ahaduhuma ya amuru bi da'a kai da in ka samu kanka cikin wannan tsaka mai wuya to sai ka kalli idan ɗaya daga cikin su yayi umarni ne da aikin bin Allah wal akhar ya amuru bi ma'asiya ɗaya kuma yayi umarni da sabawa Allah yuqaddamu sahibu da'a anan babu zancen uwa ko uba sai ka gabatar da wanda yayi umarni da aikin da'a wannan ya umarce ka uban ne ya umarce ka da aikin da'a mahaifiyar ta umarce ka da aikin sabo ko kuma uban ne ya umarce ka da aikin sabo mahaifiya ta umarce ka da aikin da'a to sai ka gabatar da wanda ya umarce ka da aikin da'a wa in kana kilahuma ya'muru bi ma'asiya idan kuma duk su biyun sun umarce ka ne da sabawa Allah mahaifin ya baka umarni umarnin saban Allah ne mahaifiyar ta baka umarni ita ma umarnin saban Allah ina fata an gane fala yuti'uhuma to anan duk ba zai musu da'a ba ina fata an gane ba zai bi mahaifin ba zai bi mahaifiyar ba ka anya amura kullun minhumal walada ka an ya amura kullun minhumal walada bi adami birril akhar wannan abubuwan su ya kamata ka duba sai zamto ka an ya amura kullun minhumal walada a ce kowanne ɗaya daga cikin su ya umarci dan bi adami birril akhar da rashin yi wa ɗaya biyayya mahaifin ya umarce shi da kai ya bi mahaifiyarsa mahaifiyar ita ma tana umartarsa da kai ya kuskure yi wa mahaifinsa biyayya to yanzu kaga duk gaba ɗayan su babu wanda ya umarce shi da aikin kirki wannan tana son ya rena babansa shi ma yana uban yana son ɗan ya rena babansa to yanzu anan ɗaya ya zai yi abu na uku wa in ta'arada birruhuma fi ghairi ma'asiya idan biyayya ga iyayen ta ci karo amma abin duk da suka umarce shi ba saban Allah bane to qaddamul um to sai ka fara gabatar da mahaifiya ka Allah yastati al-infaqa illa ala ahadihima kamar misali ba shi da kudin da zai iya ciyar da duk su biyu shi ma yana cikin mawuyacin hali dan abin da yake zuwa ya samu ba zai iya ciyar da iyayen su biyu ba kuma ga shi suna buƙatar ciyarwa to anan fa haqqul ummi muqaddamun ala haqqil ab haqqin mahaifiya shi zai gabatar akan haqqin mahaifi kaga abubuwa guda uku muka karanta na farko shine inda iyaye suka bada umarni daya yace yayi abin kirki daya kuma ya umarce shi da sako anan ba wata magana dama zai gabatar da wanda ya umarce shi da yayi abin kirki anan ba zai la'akari da uwa ce ko uba ba kawai wane ne wanda umarnin da ya bashi mai kyau ne shi zai bi na biyu idan ɗayan su ya umarce shi da aikin da'a ɗaya ya umarce shi da saban Allah an gane wannan shine wanda muka fara yi ko na biyu idan dukkanin su kuma saban Allah suka umarce shi to anan duk ba zai bi su ya ce karka kuskura ka je wajen mahaifiyarka in ka kyautata wa mahaifiyar ko kai mata kaza ban yafi ba ko wani abu bai kama da haka ko kuma ita ta ce ba ta yadda ka je kai wa mahaifinka kaza ba kuma abin nan wajibi ne akan ka to da shi mahaifin da mahaifiyar duk ba za ka bi umarnin su ba na uku kuma shine inda aka samu cin karo tsakanin biyayyar uwa da ta uba sannan kuma cikin abin da ba saban Allah bane to anan sai ya gabatar da uwa akan uba fa fil hadith yazo a cikin hadisi anna rajulan jaa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wani mutum yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa qala ya rasulullah, yace ya ma'aikin Allah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati, wane ne mafi cancantar mutane wajen kyautata zamantakewa da shi, wa yafi cancanta, wa yafi haƙƙi a kaina na in kyautata masa fiye da kowa? Qala ummuk, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mahaifiyarka. Qala thumma man, man sai mutumin yace sannan sai kuma wa? Qala thumma ummuk, yace sannan sai mahaifiyarka. Qala thumma man, yace sai kuma wa? Qala thumma ummuk, yace sannan mahaifiyarka. Qala thumma man, yace sai kuma wa? Qala thumma abuk, yace sannan mahaifinka. Wannan hadisi ne wanda yake sahihi, Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi na 5971, Imam Muslim ma ya rawaito shi hadisi na 2548. Da aka hadisi ne sahihi na fifita mahaifiya sau uku, sannan kuma mahaifiya na hudun aka ce kuma sannan ainihin wato ka kyautata wa mahaifinka a na hudu. Wa zalika, abinda yasa aka ce ka fifita kyautata wa mahaifiyarka har sau uku fiye da mahaifinka, لأن فضل الأم على الولد أكثر سبيد فللر قوى أكنت تابيوا وتقوم بالإبئل أكبر في التربية دومن كصوم في جرمة نوح الهلون تربية دي تتعوش إبئبا وتقوم بالإبئل الأكبر في التربية وتقوينيا دوح الهلو mafiya girma a tarbiyyar da daga zamansa a cikin ciki zuwa fitowarsa zuwa ya zama mutum, to wahalhalin da ta yi a kansa ya fi yawa fiye da na mahaifi. Fastahaqqatit taqdima, dan haka sai ta cancanci gabatarwa bil birri, wajen biyayya wal ihsan da kyautatawa, idafatan ila da'fiha, bugu da ƙari kuma ga rauninta, wa hajatiha ila ri'aya, ga buƙatuwarta zuwa ga kulawa, wa adami ƙudratiha galiban, sannan a mafi yawan lokuta ba ta da iko ala istikhlasi haqqiha, wajen ainihin wato tantance haƙƙinta ko ware haƙƙinta ko fitar da haƙƙinta, mafi yawan lokuta za ka ga haka. To shi yasa aka ce a shi da in ya samu in zai kyautata ya fara kyautata wa mahaifiyarsa, ya kyautata mata fiye da yanda yake kyautata wa mahaifin a abin da ya shafi ciyarwa, tufatarwa da dukkan nau'o'in ihsani, saboda wahalhalun da ta yi a kansa ya dara na wanda mahaifi ya yi a kansa, domin ko zamansa ta kwanda shi, ta tashi da shi a tsayuwa tare, zama tare, tashi da tare, tafiya duk inda za ta, tsawon wata tara haka suka yi fama da shi a cikin ciki. To wannan ɗawainiyar kamar yadda muka yi ta karanta a baya, ko ita kadai to ta isa a yi mata wannan gwaggwaban tukuici daga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tanfaridul um anil abi bi thalathati umur, domin uwa tana kadaita da al'amura guda uku daga uba, alhamlu ɗaukan ciki, kaga uba ba shi a cikin wannan, wal wiladatu haihuwa, kaga nan ma ba uba a ciki, war radha shayarwa, wannan ma ba uba a ciki. Daukan cikin nan tsawon wata tara ita ce ta yi, banda shi baban uban. Da aka zo wajen haihuwa, wahalar haihuwar da hadarin da ke tattare da haihuwar da ita kadai ta sha, sannan bayan ta haife shi renansa shayar da shi da ita ce, da aka ta kadaita da waɗannan al'amura guda uku wanda uba bai da wani ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda uku. Wa hadhihi al'umuru thalatha, waɗannan al'amura guda uku, hiya allati istadallat biha almar'atu almutallaqatu, sune al'amuran da matan nan da aka sake ta tayi hujja da su, inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa tawassalat biha, kuma ta sadar da su, ila akhadhi waladiha, har ya kai ta zuwa ga karbe danta min zawjiha, daga hannun mijinta. Da wayannan tayi garkuwa, tayi hujja a kotun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta karbe danta daga wajen mijinta da ya sake ta, allazi aradanti za'ahu minha, wanda yayi nufin ya kwata dan daga hannunta, فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حديث يا كبتل عبد الله بن عمرو الله يكارى مسيدة أن امرأة قالت وتمتتتي يا رسول الله يا مايكين الله إن ابني هذا كان بدني له وعاء وثدي له سقاعا وحجري له حواء يا مايكين الله wannan dan cikina ne ya zama jaka ma ajiyar sa anan na ajiye shi a cikin jakar cikina tsawon wata tara wa sadiyi lahu istiqa nonuwa na guda biyu sune suka zama abin shan sa sune suka zama abincin sa wa hijri lahu hiwa cinyoyi na sune suka zama gurin tattaro shi nan ne wajen kwanciyar sa nan ne wajen baccin sa nan ne gurin hutun sa wa inna abahu tallaqani ya maikin Allah yanzu mahaifin wannan yaro ya sake ni wa arada an yantazi'ahu minni yana so zai kwace dan daga hannuna fa qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ita anti ahaqqu bihi ma lam tankihi ke kika fi cancantar ki rike wannan dan naki kafin ki aure matakar baki aure ba to ke zaki rike ta hiwa wa gurin tarowa kenan wato cinyoyi na su ne wato kamar shimfidar sa ko gurin kwanan sa gurin tattaro shi da aka waɗannan abubuwan guda uku da su ta kada mijinta a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce dauki dan ta bata kaga duk wannan abubuwan guda uku babu wanda namiji yake da yayi tarayya da matar sa a cikin su wannan hadithi Imam Abu Dawud ya rawaito shi hadithi na 2276 wa hassanahu al-Albani qala al-Qadi Iyad rahimahullahu ta'ala al-Qadi Iyad al-Yahsubi rahimahullahu yace zahaba al-jumhur mafi yawan malamai sun tafi ila anna al-umma akan cewa uwa tafdulu tana fifita ala al-abi akan uba fil birri wajen biyayya ونقل الحارث المهاسبي الإجماع على هذا مالا الحارث المهاسبي شي كان سيارويتو إجماع مالمي أكان هكا شو هو تناد في فيكو وجن بيئيا في يد أوبا كقومة شكين سبول السلام نا السنعاني مجلد سنبيو شابي ندري شدد التلاتين دلو وذكر ان رجلا قال للامام مالك ان بعد labari cewa wani mutum yazo ya samu imam malik sai yace masa walidi fi sudan yace ya imam malik mahaifina yana sudan kataba ilayya an aqaduma ilay ay an aqaduma alay ya rubuto min wasiqa yace in koma in tafi wajen sa wa ummi tamna'uni min zalik mahaifiyata ta hana ni haka mahaifiyata ta hana ni tafi wajen sa fa qala lahu malik imam malik sai yace da wannan mai tambaya a dai abaka wala ta'si ummak ka bu babanka kar kuma ka saba mahaifiyarka imam malik yace a dai abaka lalle babanka ka bi shi kaga kenan akwai buƙatar ka je sudan wala ta'si ummak kuma lalle kaka saba mahaifiyarka dan haka shawara ta rage taka ya zaka yi ka je sudan ba tare da ka saba mata ba to wannan kai kuma ya kamata ka shiga cikin kokin tunani ka tsamo ansa amma lalle ka bu babanka kuma kaka saba babanka dan haka kaga in mutun ya samu kansa cikin iyaye masu gora kansa ko ita uwa ta ce karka bi babanka shi kuma uba ya ce kai har tara bana san kaza 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 ya ce karka bi babanka to kaga ga imam malik ya gaya ma a dai a baka wala ta'si ummak ka bi babanka karka saba wa babanka to bari mu ji me ya faru qala al-qarafi rahimahullah wannan al-jami' ibn abi zaid al-qirawani shafi na 200 al-qarafi rahimahullah yace fa mana amalikum min al-khuruj bi ghairi idhn al-um yanzu kaga al-imam malik ya hana wannan dan ya fita daga wannan garin ya tafi zuwa sudan ba tare da izinin mahaifiyar ba kenan kaga zai ta lallaba ta zai ta yi mata kyautatawa zai ta yi mata har ya samu damar da za ta bashi izinin ya tafi wajen mahaifinsa lalle kam zuwa wajen mahaifi ba fashi amma kuma dole sai da izinin mahaifiya domin in ya tafi ba tare da izinin mahaifiyar ba ya saba mata, in ya bi ta yake zuwa can ya saba babansa. Waja'a fil mawsu'ati al fiqhiyya, wannan magana tana cikin al furuq mujalladi na 1 shafi na 146, ya zo a cikin al mawsu'ati al fiqhiyya. Idza ta'arada birruhuma fi ghairi ma'siyah, duk sanda bin iyaye ya ci karo kuma ba a cikin saban Allah ba, uba ya ce ayi, uwa ta ce ita ma ga yanda za a yi. Wa haythu la yumkinu isalul birr ilayhi ma daf'atan wahida, a duk sanda da ya samu kansa a halin da ba zai iya isar da biyayyarsa zuwa gare su ba a lokaci guda. Faqad qala al jumhur, to jumhur mafiyawan malamai sun ce da'atul ummi muqaddamatun, to bin mahaifiya shi ake gabatarwa. Li'annaha tafdhulul aba fil birri, domin ta fifici uba in dai a biyayya ne, in dai wajen kyautatawa ne da biyayya, to tana sama da uba. Da haka a ita zai gabatar, baya nuna cewa fa shi uban ba zai bi shi ba, amma dai anan tunda an samu ta'aru zai fara gabatar da umarnin uwa, daga bisani kuma ya gabatar da umarnin uba. Wa qila, an ce huma fil birri sawa, a abin da ya shafi albirru biyayya da nagarta da kyautatawa daidai wa daida uwa da uba suke. Faqad rawa, faqad ruwiya, an ruwaito anna rajulan qala li malik, wani mutum ya ce wa imam malik, waladi fi sudan, babana yana sudan, kataba ilayya na aqaduma alai, ya rubuto wasika ya ce je wajen sa, wa ummi tamna'uni min zalik, sannan mahaifiyata ta hana ni zuwa sudan. فقال له مالك, امام مالك يتي اطيع اباك ولا تعصي امك, كبو بابنك كركا سابا مهبيرك, يعني ابن امام مالك يكي نبي انه يبالغ في رضا امه, يكي متقا وجل الراشي ده نيمن يردر مهبيرسا بسفره دن تصح لما ستباشي داما ينتفيا لوالده زواغ مهبيرسا, ولو بأخذها معه, ان تكفودا تا ya dauke ta da shi da ita su tafi sudan din tare in za ta yadda. In ta ce a ni anan kai kike kula da ni, in ka tafi kuma sudan ya za a yi kaza kaza, ya ce to umma zan yi iya bakin kokari in samu kudin da za mu yi visa ni da ke mu tafi can sudan din. In ta yadda da wannan maslaha, to kaga an samu maslaha, sai ya tafa fituka ya samu yanda zai yi ya samu guzurin da zai dauke su, zai dauke shi da shi da mahaifiyar zuwa sudan. Ina fata an gane. Shine ma'ana annahu yubaligu, ya kai matuka fi ridha ummihi, wajen neman yardar mahaifiyarsa bi safarihi, da wannan tafiya ta sali walidihi ga mahaifansa. Walau bi akhziha ma'ahu, koda abin ya kai ga sai ya dauke ta sun tafi tare. Li yatamakkana min ta'ati abihi, dan ya samu damar yi wa mahaifinsa biyayya, wa adam isyani ummihi, da kuma rashin saba mahaifiyarsa. Wannan shine abin da da aka yi gaya me ya kamata ya gaya mata, me ya kamata ya yi mata, wace irin hanya zai kullo mata da ita wadda za ta ba shi dama su tafi sudan, ko da kuwa abin ya kai ga sai dai ya dauke ta tare da shi da ita su tafi sudan. Waruya, an ruwaito annal laitha, Layth bin Sa'd, hina su'ila anil mas'ala bi'ainiha, lokacin da shi ma aka yi masa irin makamanciyar wannan tambayar da aka yi wa Imam Malik, kala shi ma sai ya ba da amsa ya ce ati ummak, shi kuma sai ya ce kabi mahaifiyarka. Fa inna laha thuluthayil birr, domin in an kasa albirru gida uku tana da kashi biyu. Shi Layth bin Sa'd fatawar da ya bayar kenan, da aka yi masa irin wannan tambayar sai ya ce kabi mahaifiyarka, domin in an tashi ko a rabon gado wanda yake da sulusain, kai kana da sulusi ai yafi ka. Da haka a babin albirru, in an kasa albirru gida uku, mahaifiyarka tana da sulusaini, sulusani tana da kashi biyu bisa uku, babanka ne yake da sulus, da haka kabu mahaifiyarka, wato haƙƙinta da nauyinta ya fi fiye da na mahaifinka. Kama haka albajiyo, kaman yanda albaji ya hakaito cewa anna imra'atan kana laha haqqun ala zawjiha, mace ce take da haƙƙi akan mijinta, ya rike mata kuɗi ko ya cinye mata kuɗi misali, ko tana bin sa wani haƙƙi. Fa abta ba'dul fuqaha'i ibnaha, wasu daga cikin malaman fiqh sai suka bawa ɗanta fatawa bi an ya tawakkala laha ya wakilce ta ala abihi akan mahaifin fakala yuhakimuhu wa yukhasimuhu ya kasance shine zai yi ƙara da shi ya kuma yi husuma da shi fil majalisi a kotu. Wasu daga cikin malaman fuqaha haka suka bada fatawa, suka ce idan uba ya danne haƙƙin uwa akai akai abin ya kiyuwa abin ya kai ga in ana so a karɓi wannan haƙƙin sai an je kotu, to sun ba wa ɗa fatawa ta ce to ka wakilce ni wajen wannan kai mahaifinka ƙara kotu. To wasu malaman fiqhu sun ba da fatawar cewa ɗa ya wakilci mahaifiyarsa akan mahaifin wajen shiga kotu dan a karɓo mata haƙƙinta. Taghliban li janibil sun ba da wannan fatawar ne saboda rinjayar da janibin uwa akan janibin uba, saboda rinjayar da nauyin haƙƙin uwa akan na uba. Wa mana'ahu ba'dhum min dhalik, amma wasu daga cikin malamai sun hana daye haka. Qala wani daga cikin malamai ya ce li'annahu uququl lil abi, in daye kuskure yayi haka to ya sani a yin hakan kuma akwai saba wa uba. Wa hadithu abi hurairata innama dalla ala anna birrahu aqallu min birril la anna al aba yuqqu, domin hadithin abi huraira radiyallahu anhu abinda kawai yake nunawa lalle anna birrahu nagarta da biyayyar da za a yi wa uba aqallu ita ce mafi karanci min birrul ummi sama da biyayyar da za a yi wa uwa, la annal aba yuqqu ba wai ana nufin shi uba kuma a dinga saba masa ba, domin yanzu in ya shigar da mahaifinsa kotu dan a karbi haƙƙin mahaifiyarsa to ai kuma ya saba wa babansa. Da haka dan hadisi ya ce tana da haƙƙi uku, baya nuna shi bai da haƙƙi ko daya. Ina fata an gane, baya nuna cewa ita ya mata biyayya shi kuma uban ya saba masa. Wa naqala al-muhasibi al-ijma', al-muhasibi ya ruwaito ijma'in malamai ala anna al-umma akan cewa ita mahaifiya muqaddamatun, ita fa ake gabatarwa fil birri a abin da ya shafi biyayya, ala al-abi sama da uba. A koma cikin al-mawsu'atul fiqhiyya ta 7 shafi na 68. Wa sahha an al-hasan annahu qala, wannan athar din ya inganta daga Hasan al-Basri. Hasan al-Basri yace lil ummi thuluthal birri wa lil abi thuluth. Hasan al-Basri yace to bari shi albirrin a raba gadan sa, da aka raba gadan albirru sai Hasan al-Basri yace uwa tana da thuluthayil birr, tana da kashi biyu bisa uku na albirru, shi kuma walil abi thuluth, shi kuma uba yana da thuluthi ɗaya bisa uku na albirr. Shikenan, da kaga ta dara shi indai albirru ne to kasanta ya fi kasan mahaifi yawa. Kuma ya kamata a ce wannan karatun iyaye su san haka. A koma cikin al-musannaf na ibnu abi shayba mujalladi na 5 shafi na 218. Wa an yahya bin abi kathirin qal, malam yahya bin abi kathirin yana cewa lil ummi thulutha albir, shi ma yana tare da Hasan al-Basri a wannan fatawa cewa uba a uwa tana da kashi biyu bisa uku na albirru, uba yana da kashi ɗaya cikin uku na albirru. Ka koma cikin albirru wasila ta Ibn al-Jawzi shafi na 71, za ka ga wannan magana ta Hasan al-Basri da Yahya ibn Abi Kathiri. Wasu ila Ibn Uthaymin rahimahullah, an tambayi al-Sheikh Muhammad Salih al-Uthaymin, Allah ya ji kansa da rahama, idha awsani abi thumma awsatni ummi fi nafsi alwaqti bi amrin mukhalifin faman uti'u minhuma, tambayar da aka yi wa Sheikh Uthaymin, idan mahaifina yayi mun umarni, mahaifiyata ita ma ta yi mun umarni duk a lokaci guda kuma umarnin ya saba da juna, wa zan yi wa da'a a cikin su? Fa ajaba Sheikh, Sheikh Ibn Uthaymin ya bada amsa yace mithalul ladhi sa'ala anhu sa'il, irin wannan tambayar da mai tambaya yayi, idza amarahu abuhu bi shay'in, idan mahaifinsa ya umarce shi da yin wani abu, wa amaratuhu ummuhu bi shay'in, mahaifiyarsa kuma ta umarce shi da wani abun daban, yukhalifuhu da ya saba wa na uban,
in kanat al jihatu mumfakkatan mumfakkatan fal amru sahlun, idan gurin aiken daban-daban ne al'amarin yana da sauki. Inda uban ya aike shi ya bambanta da inda uwar ta aike shi, to wannan al'amarin da sauki. Li'annahu yumkinu al-jam'u bainahuma, domin zai iya hada tsakaninsu. Wa in kanat al-jihatu wahidatan, idan ku gurin aiken guri ɗaya ne, fa huna ya qaul iskal, to anan rikici yake. Misalu al-jihati al-munfakka, wato misalin aiken da uba yayi da na uwa, kuma gurin da aka yi aiken daban-daban ne. An ya kula lahu abuhu, kamar misali mahaifinsa ya ce da shi, izhab ila suq, wane ka je kasuwa, washtari li kaza wa kaza, ka siyo min kaza da kaza. Bayan uban ya gaya masa haka, wata kulu ummuhu, sai mahaifiyarsa ita ma ta ce, izhab ila suq il fulani, ka je kasuwa kaza, ghairu al-awwal, ba kasuwar farko ba inda babansa ya aike shi. Misali babansa ya aike shi kasuwar Rimi, ita kuma ta aike shi kasuwar Kurmi. Washtari li kaza wa kaza, mahaifiya ta ce kuma ka je kasuwa kaza, ka siyo min kaza da kaza. Fa huna al-jihatu munfakkatu, to kaga anan gurin aiken ya bambanta. Uba kasuwar Rimi, uwa kasuwar Kurmi. Fa yumkinu, to anan zai iya yiwa, an yashtari li abihi, ya je ya siyo abinda mahaifinsa ya aike shi ya siyo. Thumma yashtari li ummi, sannan ya je ya siyo abinda mahaifiyar ta umarce shi ya siyo. Aw li ummihi, ko ya fara siyo mahaifiyar, thumma yashtari li abihi, sannan ya je ya siyo uban. To wannan kaga duk babu wani cin karo. Da ya je kasuwar Rimi ya siyo aiken mahaifin, sai ya karasa kasuwar Kurmi ya siyo aiken mahaifiyar, kaga sai ya dawo. Ko ya fara zuwa kasuwar Kurmi ya siyo aiken ɗaya daga cikinsu, sannan ya karaso kasuwar Rimi ya siyo aiken ɗaya, sannan sai ya taho. Kaga anan babu wata iskali, babu wahala. Lakin idza kanat al-jihatu wahida, amma idan gurin aiken guda ɗaya ne, fa huna ya qaul iskal, anan ne rikici da iskali ya shigo. Mithla, misali an ta kula ummuhu, mahaifiyarsa ta ce da shi, izhab ila khalika fazurhu, ka je wajen kawunka ka kai masa ziyara, wanta ko kaninta kenan. Wa yaqulu abuhu, sai mahaifin ya ce, la tazhab ila khalika, kar ka je wajen kawunka. Yanzu kaga an samu iskali, kar ka je gurin kawunka. Fa huna aljihatu wahida, kagan ka duba anan gurin guda ɗaya ne, je ka wajen kawunka ka kai masa ziyara, kar ka je gurin kawunka. Duk dai gurin kawu ne, ko dai aje ko ake zuwa. In ya je gurin kawunsa, ya saba wa uwa, ya saba wa uba. In ya ki zuwa gurin kawunsa, ya saba wa mahaifiyarsa. Fa man alladhi yuti'u, to wa zai wa biyayya. Yuti'u man dallatil adillatu ala ta'ati, zai bi wanda dalilai suka yi, wato suka yi nuni akan ai masa da'a. Wa fi hadha almithal, a irin wannan misalin, alladhi dhakarna, wanda muka ambata, dallatil adillatu, dalilai sun yi nuni, ala da'atil ummi, akan yi wa mahaifiya biyayya. Wa dhalika, abinda kwa yasa haka, li'anna ziyaratal khal, domin ziyartar dan uwan mahaifiya, min silatir rahim, yana cikin sadar da zumunci. Fa ala hadha, akan haka, yuqaddimu ma qalathu ummuhu, zai gabatar da abinda mahaifiyarsa ta ce, wa yudari abahu, sannan ya kyautata wa mahaifinsa. La yusarrihu lahu bil mukhalafa, kada ya fito kuru-kuru ya nuna ya saba masa. Naji tana ce maka kaje gurin wane, kaje ka kai masa ziyara, yace eh haka akai abba, to ban yadda ba kan kaje, kace to shikenan. A in za ka je ba ai ka ce masa kaje ba ko? An gane ko? Da haka shi yana ganin baka je ba, kai kuma kayi falan ma zagu. An gane ko? Ka zagaye kai kuma ka je ka kai ziyara. Shikenan kaga, ya ka je wajen kawun nan sai ka ce mata ina je? Har ma ya ce kaza, ya ce ina gashi. Kai na je ce kaka je wajen kawun, ka ce ai an gama abba. Shikenan. An gane ko? La yusarrihu lahu bil mukhalafa, ba wai fitowa zai ne ya ce a gaskiya sai na je. sadar da zumunci ne, baka ce kan sadar da zumunci, a wannan ai babu ita, babu wannan jain jadin tsakaninka, ai ai ruwa ba sa an kwando bane, so ba maganar ka tsaya kana wayo kai, a kana da gaskiya ba, a kawai shikenan ka dan lallaba shi shi ma ya gamsu cewa ba zuwa za kai ba, kai kuma in ka tashi sai ka tafi, walakin yudarihi, sai dai ya kokarin kyautata masa ya lallaba shi hatta ya hasula ala ridal jami'i, shi babban ribar dafa ya sami yadda dukan su, domin ɗaya yadda da shi ɗaya ya fushi da shi fa akwai matsala, domin ko uban da ake ta cewa haƙƙin sa ɗaya ne ita ce mai biyu, ai yana da haƙƙin dai ba koriya aka yi ba ko, to a wannan haƙƙin nasa wallahi sai ka samu matsala, so kaka dan gajin ana cewa ita ce mai biyu kawai kaga ai tunda ka rike hajiya kaman ba matsala, wallahi alhaji shi ma da matsala amma ka rike shi ba, so saboda dan shi ma yana da haƙƙin, a inda ake ta baba shine inda suka ci karo, inda tace kai kaza shi yace kai kaza, to shine aka ce ka duba tana da haƙi mai girma a kanka fiye da shi, amma inda babu cin karo yace yi kazawa ne, an gane ko, yawa, ko kuma kamar yanda wani yake cewa kai baba ka ce shi baba sa ce, yace wane zo, sai ka ce abba umma ce take kira na, yace to da kai da umman ku zo, an gane ko, amma kaga ita ba za ta iya cewa to da kai da abban na haku zo ba, ita ma sai a sa mata ayat tambaya, an fahimta, da kai shi babban abin da ake so da shine ya sami yaddar iyayensa duka guda biyun, alwalidani ala khilafin da'imin bainahuma, ga wata matsala, iyaye suna sabani da juna, kuma sabanin ko da yaushe, ba jituwa ba zaman lafiya tsakanin su, taki fahimtar sa yaki fahimtar ta, an kasa zama a teburin sulhu a fahimci juna, kullun akan sabani suke, wa kullun minhuma, kuma kowane ɗaya daga cikin su mudayyi'un li haqqi sahibihi, yana tozartar da haƙƙin abokin zamansa, ita ta bata bawo mijinta haƙƙin, shi ma baya bata nata haƙƙin, fa kaifa yatasarrafu alwaladu bainahuma, to yaya da zai dinga kai kawo a tsakanin su, yaya kamata da yayi, lalle alaka ta yi tsami tsakanin iyayensa, kamata yayi alliance shi da mahaifiyarsa akan uban, ko kuma su je su imaja da uban su dirawa uwar, kamar yanda ake samun haka wani lokacin aka samu damarar kan gado, sai ya goyi bayan mahaifinsa akan mahaifiyar, ko ya goyi bayan mahaifiyar akan mahaifin, to shine ake so in an samu irin wannan sabanin su bai shafe ka ba, me ya kamata idan iyayenka suna sabani sun ki jituwa, kowa ya ki ba wa kowa haƙi, kai a matsayinka na daya ya kamata kai, su'ila Sheikh Ibn Uthaymeen, an tambaye a Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi, tambayar aka ce walida ya fi khisamin mustamirrin, mai tambaya ya ce iyayensa a cikin fada suke ko da yaushe, in barartul awwal, ya ce idan na kyautatawa na farko gazibar tsani na biyun sai ya fushi, mahaifiyar da ta lura na kyautatawa babana to sai ta yi fushi akan dan me yasa ne haka, in mahaifina ya fahimci na kyautata wa mahaifiyar sai ta yi fushi dan me yasa ne haka, shi in na kyautata masa ta yi fushi, ita in na kyautata mata ta yi, wato abin nan, in na kyautata masa ta yi fushi, wa nafara, kuma shi na biyun bayan ya yi fushi kuma ya kyamaci wannan abin da na yi, wa in barartu thani, in ku na biyun na yi wa biyayya gadibal awwal, to na farkon zai yi fushi, wattahamani bil uquq, kuma ma ya tuhume ni da ba na yi masa biyayya, ba ya ce ba kar in yi mata kaza ba in uba ne, ko ba na ce maka kar kai masa kaza ba in uwa ce, dan haka in na yi wa wannan biyayya to na bata wa wannan, wannan zai yi fushi kuma ya kyamaci abin da na yi, in kuma na yi wa wannan to wannan zai yi fushi kuma ya dinga tuhuma ta akan abin da na yi, ماذا أفعل مي تنبير سي تنبير شك وثيمين يتي يا زني وهل أعتبر عاقا بالنسبة لأمي بمجرد أنني بررت أبي ينزز على السافاني أما تيم ما تسابع وإياه dangane ko masu sabawa dangane da mahaifiyarsu kawai dan ni nayi wa mahaifina biyayya awul akasi ko kuma akasin haka za a lissafa ni a matsayin mai sabawa mahaifi in nayi wa mahaifiyata biyayya aljawab ga amsar da Sheikh Uthaymeen ya bayar yace al birrul walidain bin iyaye min aujabil wajibat yana daga mafi wajabcin wajibai allati tajibu lil bashari ala al bashar wanda yake wajaba daga mutum akan mutum fal wajibu ala al mar abinda yake wajibi akan mutum an yabarra walidayhi kilayhima yayi wa iyayensa su biyan biyayya al ummu wal ab al umma wal aba uwa da uban yabarrahuma bil mal yayi musu biyayya da kudi والبدن ده جيكي والجاه ده الفرمد ده يكي ده إيجا وبكل ما يستطيعو كي ده دك أبن ده يكي ده إيكو من البر نبي إيا تو يكيو تتا إيا ينسى سوسو بيم بعد إيه ده كتكين سبا الواجب عليك أبن ده يكزم مكا واجبي نحو والديك وجنزما ده مؤاملان تر إيا ينكا الذين ذكرت annahu ma fi khisamin da'imin iyayen nan naka guda biyu da kake fadar kake tambayar cewa suna cikin rigima da fada ko da yaushe wa anna kullu wahidin minhuma yaghdabu alayka kuma ka ce kowane daya daga cikin su yana yin fushi da kai idza bararta al-akhara idan kayi wa dayan biyayya alwajibu alayka amran abinda yake wajibi akan ka kai a matsayinka na wanda ka taso a gidan da iyayenka ba sa jituwa to al'amura guda biyu ne suka wajaba kanka al-awwal al-amari na farko bin nisbati lil khisamil waqi'i bainahuma game da rigingimu da fadan da ke tsakanin iyayenka an tuhawila kai iya bakin kokari li isla wato an tuhawila al-islaha bainahuma mastata'at kai iya bakin kokarin ka ka kawo maslaha da sasanci tsakanin su gurgudan iyawarka hatta yazula ma bainahuma har sai ka tabbatar da abin da ke tsakarun su ya kau min al-khisami na fada wal adawati da gaba wal bagdha da kiyayya ka shiga ka fita kaga wa'anne irin kalamai zakai amfani da su ga mahaifinka ya sassauto wa'anne irin abubuwa zakai amfani da su ga mahaifiyarka ta yadda cewa wannan tafiyar da matsala a dawo a gyara لأن كل واحد من الزوجين دومن كوانا دي دغا cikin ma'aurata يجب عليه للآخر حقوق yana da haƙoƙi da suka wajaba akan ɗayan game da shi tana da haƙi akan mijinta mijinta yana da haƙi akan ta la budda an yaquma biha kuma babu makawa kowannan su ya tsayu da waɗannan haƙoƙin da ke kansa wa min birri walidayka kenan anan yana daga cikin biyayya ga iyayenka an tuhawila izalata hadhihi al-khusumat kai kokarin gusar da wannan rigingimu da ke tsakanin su hatta ya bukal jawu safiyan har yanayin ya zama mai kyau watakuna al-hayatu sa'ida rayuwar ta zama mai dadi ka kai gauro ka kai mari ka shiga ka fita kai amfani da basira kai amfani da kudin ka kai amfani da wasu ma'abota ilimi da za su shigo da dukkan wata hanya da kake ganin za ta taimaka wajen kawar da sabanin da ke tsakanin mahaifinka da mahaifiyarka da kuma kokarin wanzar da zaman lafiya a tsakankanin su to wannan shine aikin ka da ya wajaba na farko akan ka da haka ba za ka ce kawai shikenan kai ba ruwanka tunda ka dai kawai kai dai ba ka shiga ba kasantuwar ba za ka shiga kowane bangare ba bai isa ba kar ka ce to iyaye na ne ya zan yi shi na je ya ce min kaza ita ta ce min kaza ni ya zan yi da su a'a abinda za ka yi da su wajibinka na farko shine wace gudunmawa za ka bayar don wannan yanayi mara daɗi wanda dukkanin su ba mai jin daɗin yanayin wace irin gudunmawa za ka kawo don warware wannan abin da ya zama tarnaƙi a gidanku tsakanin mahaifanka to wannan shine wajibinka na farko. Zamu tashi akan wajibi na biyu, dan an ce lokaci yayi, abinda muka karanta ya zama daidai. Allah ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe. Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.